الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na Laraba 20 ga watan Safar shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 1 shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 8 a bangaren lissafi suratul anfal kafin darasi na yau idan da ƴan tambayoyi suna iya gabata dan uwa ke cewa fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah wannan aya shin tana nuna cewa ubangiji ta'ala na ko ina ko kuma wannan aya ba ta nuna cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ko ina ni ya tabbatar mana da haka sai mu koma mi mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'ut tabi'in da waɗanda suka biyo baya suka taka sawun su yaya suka fahimci wannan aya iya abinda suka fahimci wannan aya abinda take nihi ubangiji ta'ala shine abun bauta a cikin sammai haka a cikin ƙasa shine abun bauta mala'ikun da suke cikin sammai ba kowa suke bauta ma illa ubangiji subhanahu wata'ala haka nan duk halittun da suke ban ƙasa gaba ɗayan su ba kowa suke bauta ma illa ubangiji subhanahu wata'ala yaya suka fahimci haka sai ka dauki kalima ta al-ila menene ma'anar ta a yare na Larabci idan aka ce al-ilah ma'anarsa shine al-ma'bud abun bauta wa huwa allazi fis samai ilahun ubangiji ta'ala shine wanda matsayinsa abun bauta ne a cikin sama wa fil ardi ilah kuma shine abun bauta a cikin ƙasa amma ba ta nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala na ko ina kamar yanda wasu malamai suke kafa hujja da ita Ubangiji ta'ala da nassi na Al-Qur'ani ya nuna mana wurin da yake kamar yanda yake cewa inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh wanda waɗannan wannan aya da makamanciyar ta sai da Allah ya ambata aya kusan 6 a cikin Al-Qur'ani cewa ga wurin da yake shine kan al'arshinsa kamar yanda yake ar-rahmanu 'alal arshi stawa to dan haka idan ka koma su al-imamu malik Allah ya ji kansa me suka fahimci wannan aya sun fahimci cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana cewa ya daukaka akan al'arshinsa daukaka wanda ta dace da girmansa don haka wani ya zo ya tambayi al-imamu malik dangane da ma'anar wannan aya الرحمن على العرش استوى الامام مالك الله يجي كان ساي سنكو يكاي سيدي جبي يكي تو مسا ya daga kai yace al-istiwa'u ma'lum, daukakar Allah akan al'arshin sa abu ne wanda yake sananne domin shi ya bada labari a cikin al-Qur'ani. Sai yace wal kayf, amma yanda Allah ya daukaka akan al'arshin majhulun, abu ne wanda ba a sani ba, ba wanda zai ce ga yanda Allah ya daukaka akan al'arshin sa. Sai yace wal imanu bihi wajib, yin imani da daukakar Allah akan al'arshi wannan abu ne wanda yake tilas, domin duk wanda ya karyata haka ya karyata al-Qur'ani. Sai yace was'alu anhu bid'a, tambaya dangane da yanda Allah ya daukaka akan al'arshi wannan bid'a ne. Al-Imam Malik sai yace mazhabutan mun da shi ina ganin dan bid'a ne. To dan haka kasancewar nasfi na al-Qur'ani ya wuce al-safa, wanda ke nuna cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya daukaka akan al'arshinsa, ya daukaka akan al'arshinsa. Wanda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa yana da littafi mai suna Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya ala Ghazwil Mu'addila wal Jahaniyya, dalili ɗaya bayan ɗaya sai da ya zo da dalili sama da 150 wanda suke tabbatar da daukakar Allah subhanahu wa ta'ala akan al'arshinsa. Wanda farko ayoyi na al-Qur'ani ya jero, bayan su sai jero hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai hadisai na Abu Bakar da Umar da Usman da Ali, sannan da sauran sahabbai da maganganun magabata, sai da ya zo da dalili ya kai 150. To don haka ita ayar iya abinda take nuni, Allah abun bauta ne a cikin sammai, haka kuma shi ne abun bauta a cikin ƙasa. Kamar yadda ya gabata a farkon suratul An'am, fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard, in kai waqafi anan kenan, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard kenan, Allah shine abun bauta a cikin sammai kuma shine abun bauta a cikin ƙasa. Abinda zai fassara maka wannan waccan aya, wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ila, amma idan ka ce wa huwa Allahu fis samawati, Ubangiji ta'ala ya daukaka a cikin akan al'arshinsa, wa huwa Allahu fis samawati shine Allah wanda ya daukaka akan al'arshinsa, domin lafazin as-sama shine kullu ma alaka wa adallaka, duk abin da yake rike maka inuwa sunan shi sama. Sai yace wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun, don haka kuma nan kusa cikin risala ta Abu Zaid al-Qirawani, Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qirawani, yake cewa wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi, Ubangiji ta'ala ya daukaka akan al'arshinsa mai girma, sai yace bi zatihi da zatinsa. Sai yace wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, amma kowane wuri da sanin Allah subhanahu wa ta'ala, duk inda ka sani cikin sammai ko a cikin ƙasa ko ina, Ubangiji ta'ala yana sane da shi. Don haka wannan aya dai ba hujja bace ba, Ubangiji ta'ala kuma tambayi zuciyarka nan kusa in kana addu'a, ina zuciyarka take halarta, sama take kallo. Don haka wannan fikira ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, allati fadaran nasu alaiha, kowa da Allah ya halicci shi ya san a ina Ubangijinsa yake. Na'am, yawwa, can kamar kaga yawwa, wai aya wadda suke cikin suratul anbiya, law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata wa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun, law kana fihima alihatun, da a ce a cikin sammai da ƙasai alihatun akwai wasu alloli, me ake nihi alloli a nan? Al-ma'budat ake nihi, domin aliha jam'i ne na ilah, an gane ko da a ce akwai wasu abun bauta a cikin sammai da kasai illallahu banda Allah na fasadaka da sama da kasa gaba ɗayan su sun bashi abinda ake nihi da aliha anan al-ma'budat kamar yanda yace wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ila ay wa huwa al-ma'budu fis sama'i kadhalika huwa al-ma'budu fil ardi amma da zatin sa ya daukaka akan al-arshi kamar sai ka hada ta da waccan da yake cewa mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dihim ala ba'd al ilah shine ma'abu mattakhadallahu min waladin sai ce wa ma kana ma'ahu min ilahin babu wani abun bauta tare da shi wanda ya cancanta a bauta masa na'am
wannan
kamun ji kullu zan ce wajen ana kiran sallah ba a yi sai to idan mutum ba a yi sai ba a yi sai ana kiran sallah to da yawa zaka ga in an fara kiran sallah mutum yana tsakiyar tafiya sai ya tsaya cak baya gaba bai baya sai an gama wannan bid'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da ya shar'anta mana kwaikwayon lada ne amma ba maganar tsayuwa ba domin kiran sallah na'am akan mi wai dangane da canji kamar misali shi ne kake bayani ko cewa kamar ka sa wani abu gaba sai ka samu wani sababi wanda ya sa ka ja baya zai iya zama canji bai iya zama canji saboda wannan al'amari ne ya bayyana gare ka in abinda ake bukata shi sababin ya zamanto tabbatacce ne abu ne wanda yake sananne ka sa wani abu gaba sai wani al'amari ya bayyana gare ka abu wanda yake sananne to wannan dan ka ja da baya kaga cewa tunda abu kaza ya faru takan iya yiwa abin nan ba zai tabbata ba to wannan ba a kiran shi canji shi canji abu ne fa kawai wanda kake saka ma zuciyarka babu tabbas akan shi babu tabbas akan shi amma duk lokacin da abu sababi wanda yake tabbatacce bayyananne to wannan in ka ja da baya ba a kiran shi canji darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen aya ta 69 fadar Allah subhanahu wa ta'ala fakulu mimma ganimtum halalan tayyiba wattaqullah innallaha ghafurur rahim wanda ita wannan aya kafin ita rarauka ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma manzansa dangane da ribatattun bayi na Badar wanda lokacin da aka zo ƙarshen yakin Badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun ribaci da yawa daga cikin kafirai an sanya su cikin sarƙa an daure kamar yanda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke bada labari bayan gama yakin Badar waɗannan ribatattun bayi an zo da su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce da sahabbansa ma za ta kulu na fi haula menene ra'ayinku game da waɗannan yaya ya kamata a yi da su Abubakar Allah ya kara masa yadda ya tashi ne yace ya rasulullah qawmuka wa ahluka fastabiqihim ce ya rasulullahi waɗannan jama'arka ne iyalinka ne danginka ne saboda haka yace ya rasulullahi ni iya abin da nake ga ya dace game da su yace ya rasulullahi bar su wasta'ani bihim yace ya rasulullahi bi su asannu sai ya ce da Allah an ya tuba alaihim mai yiwuwa Ubangiji ta'ala ya ganar da su tuba ya karɓi tubansu sai yace wa khuz minhum fidya iya abinda naga ya dace ya rasulullahi kawai a amshi fansa game da su wannan iya shawara abubakar Allah ya kara masa yadda sai yace in har mun amshi fidya ya rasulullahi a tunanina wannan fidya da zamu amsa za ta kara mana karfi wato akan kafirai mu samu karfin da zamu murkushe su domin mun samu wata dukiya ta musamman wanda zamu sayi makamai bayan abubakar ya gama ba da shawarar sa Umar Allah ya kara masa yadda ya taso ya ce ya rasulullah wadannan fa mutanen yace kazzabuka wa akhrajuka karyata ka suka yi lokacin da ka zo a matsayin manzo kuma suka fitar da kai daga cikin mahaifarka sai ya ce qaddimhum nadrib a alaqa ya rasulullahi iya abin da ya dace kawai sayo mana su gaba musari wuyayensu yace ya rasulullahi aqilu kama shi ka ba aliyu dan uwan shi ya sare masa wuya yace ni ma ga dan uwana can abinda za a yi kawo mun shi ya sare masa wuya sai yace fa inna haula'i a'immatul kufr wadannan domin su ne shugabannin kafirci su ne wadanda suka hana ruwa gudu a birnin makka Abdullahi ibn Rawaha sai ya tashi ya ce ya Rasulullahi ni kuma shawara ta ya ce ya Rasulullahi ka gari can kwari ne ga itace ga ciyawa abinda ya dace kura su gaba ɗayan su a kai su a tattara su a can a kawo wuta a banka gaba ɗaya su kone a huta Al-Abbas ibn Abdul Muttalib sai ya ce cewa qaba'at rahimak ya ce ya kai Abdullahi ya ce ka yanke zumunci iya shawarar da zaka bada kenan shi ko dama Al-Abbas yana cikin ribatattun bayi Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ja bakin sa ya kame ba tare da ya ba su amsa ba ya shiga cikin yar khaimar da aka masa zuwa jimawa kafin ya huto sahabbai sai suka ringa cewa mai yiwa dai Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shawara ta Abubakar zai amsa wasu suka ce a'a tana iya yiwa shawara Umar wasu suka ce a tana iya yiwa shawara Abdullahi ibn Rawaha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito sai yake cewa inna Allah ta'ala la yunayyilu qulubar rijali hatta takuna alyana min al-laban yace ku san da cewa Ubangiji ta'ala na tafsasa zukatan wasu mazaje wato sai zuciyar tafi madara taushi wayushaddida qulubar rijali zukatan wasu mazajen ku Allah na kausasa ta sai yace hatta ta kuna ashadda min al-hijara sai ta dutse wato kaushi sai yace wa inna mislaka ya Abubakar misla Ibrahim lalle kwatancinka kai Abubakar manzo Allah yace mislu Ibrahim yace kwatancin annabi Ibrahim ne alaihi salam da yace faman tabi ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim annabi ibrahim yace ya ubangiji na faman tabi ani fa innahu minni duk wanda ya bi ni ya gaskata ni a matsayin manzo ya kadaita ka a cikin ibada to wannan shine abokin tafiya na tare da ni sai yace wa man asani duk wanda ya saba mu fa innaka ghafurur rahim lalle kai mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba mashi kai ne dangane da bayan san mu ne maimakon yace duk wanda ya saba mu ya Allah ka hallaka shi sai yace wa man asali duk wanda ya saba mu fa innaka ghafurur rahim me yake nihi da wannan neman gafara ce yake ta Ubangiji subhanahu wataala ga duk wanda suka saba masa manzo Allah yace kuma kai Abubakar kwatancin abinda annabi Isa ne ya faɗa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi Isa yace in tu'adhibuhum ya ubangiji na waɗannan wanda suka maida ni ni da mahaifiyata a matsayin alloli suna bauta mana in ka azabtar da su fa innahum ibaduk bayin ka ne sun cancanta azabtar da su azabtarwar da zaka musu adalci ne ba zalunci ba sai yace wa in taghfir lahum in ku ka gafarta musu yace fa innaka antal azizul hakim lalle kai mabuwayi ne wanda ke da iko akan komai wanda ba a rijayasa kuma mai hikima ne wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi maimakon yace in ka azabtar da su fa innahum ibaduk bayin ka ne amma sai ya ce wa intagfir lahum in ka gafarta musu. To wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kamanta laushin zuciya ta Abu Bakar da ta Annabi Ibrahim alaihi salam da ta Annabi Isa. Sai ya ce kai ko Umar kwatancinka, yace kwatancin Annabi Nuhu alaihi salam ne lokacin da Allah ya masa wahayin cewa nan gaba fa daga cikin mutanenka ba wanda zai yi imani sai dai wanda ya riga yayi tuntuni. Annabi Nuhu sai ya addu'a, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina diyara, yace ya Ubangiji na dide da wanda yake zauna gishi, yace ya Allah kar ka bari daga cikin kafirai a doran kasa gaba ɗaya ka halaka su. To dan haka Umar yace gaba ɗayan su ya Rasulullahi a sare musu wuya domin shugabanni ne na kafirci, barin su barin datti ne a ban kasa. Sai yace kuma hallo kwatancin ka kai Umar kwatancin Annabi Musa ne. Annabi Musa da yayi addu'a ga Fir'auna da mabiyansa yace rabbana dimis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'azab al'ali, yace ya Allah ka shahi dukiyarsu gaba daya, ya Allah ka daure zukatansu, ka daure su kar imani ya shiga, kar su yi imani sai sun ga azaba wadda take ma'abuciyar gari. Manzon Allah sai ya ce ku dai waɗannan ribatattun bayi a yau, manzon Allah ya ce ba ɗaya daga cikinku da zai kuce, dole sai ya ba da fansa ko kuma a sare masa wuya, ɗayan biyu ne, in ma shawarar Umar ko kuma shawarar Abu Bakar. Abdullahi dan Mas'ud sai ya ce illa Suhail ibn Baybah, ya ce ya Rasulullahi amma banda Suhail. Sai ya ce fa inni sami'tuhu yadhkuru al-islam, domin ni na ji shi tun a birnin Makka, wato yana ambata musulunci, ma'ana cewa ya musulunta. Manzon Allah sai ya ji bakin sa ya kyale. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa yace wallahi ban taba samun kaina a cikin wani yini wanda nake tsoron kada duwatsu su fado daga sama su hallaka ni, yace sama da wannan yini, saboda na ba da shaida akan Suhail ibn Baybah. Sai da manzon Allah yace illa Suhail ibn Baybah, yace sai dai Suhail ibn Baybah. Manzon Allah ya muwafaka akan fadar da Abdullahi dan Mas'ud ya yi. Abdullahi dan Abbas yake cewa Umar sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karkata zuwa ra'ayin Abu Bakar, bai karkata ba zuwa shawarar da na bada. Aka amshi fansa a wajen waɗanda aka kama ribatattun bayi. To shi ne yake cewa lokacin da aka wayi gari sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai na same shi da Abu Bakar suna zaune, sai rusa kuka suke. Yana ce ya manzon Allah ba ni labari dangane da me yasa ka kuka kai da Abu Bakar, in har abin da ya sanya ku kuka ya dace ni ma na yi kuka, to zan yi kuka tare da ku. Manzon Allah sai yake cewa ina kuka ne ga abin da wato ƴan uwanka suka bujiro mun na shawara cewa mu karɓi fansa. Wannan fansa da muka amsa, manzon Allah ya ce kaɗan ta rage, wato ta jefa mu cikin azabar Allah. Abin da ya rage bai wuce ba tsakanina da waccan itaciya, akwai wata itaciya a kusan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin ya ce Allah ya turo saƙo, ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra, Allah ya ce bai dace ba ga annabi ribatattun bayi su kasance gare shi, hatta yuskina fil ard, Ubangiji ta'ala ya ce sai an jika ƙasa da jini, ma'ana sai an yawaita kisa, ba haka ba kawai daga an fara yaƙi duk wanda aka kama a daure. Ubangiji ta'ala sai ya ce turiduna aradad duniya, ku mu'minai Allah yake cewa tarkaci na duniya kuke ne, dukiya kuke ne, ku kama su kenan su belin kansu. Wallahu yuridu al-akhira, Ubangiji ta'ala kunanihin gida na karshe da ku. Wallahu azizun hakim, Ubangiji ta'ala mabuwayi ne, ba a rinjayarsa kuma mai hikima ne, baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi. Laula kitabu minallahi, ba dan hukunci na Allah sabaka da ya riga yi, lamassakum fima akhadhtum azabun azim, Ubangiji ta'ala ya ce tuntuni azaba wadda take mai girma da ta damke ku dangane da abin da kuka karɓa na fansa, don bai dace ba amsa a yanzu. Ubangiji ta'ala sai ya ce fa kulu min maganimtum halalan tayyiba, ku ci daga abin da kuka ribata na ganima. Ubangiji ta'ala yace halalan halak ne tayyiba wanda take mai dadi. Wattaqullah, ku tsare dokokin Ubangijinku nan gaba kar a koma yin haka. Innallaha ghafurur rahim, lalle Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, majiƙai ne dangane da bayin sa mu'mini. Nan kasancewar rarauka ce Allah ya ma manzansa da sahabbansa cewa ga abin da suke nihi da fansa da suka amsa. To amma wannan fansa da suka amsa ta kusa jefa su cikin azabar Allah. To amma take yanki sai Allah ya nuna cewa ya yafe musu. Bayan haka sai aka ce abin da suka karba na fansar Allah ya ce su ci daga duk abin da suka ribato na ganimar yaki, halakce wanda take mai dadi. Wanda bayani ya gabata, ganimar yaki ta keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa. Duk manzannin da suka gabace shi haramun ne gare su cin ganima ta yaki. In an yaki an tattara ganima, wuta ke saukowa daga sama ta lashe wannan ganima. Shi ne dalilin cewa Allah ya karba, kamar yadda aya ta gabata tun a cikin suratu Ali Imran. An gane ko allazina qalu inna allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar, wanda kuma ga hadisi a cikin sahihai, wanda wani daga cikin manzannin Allah subhanahu wata'ala, wanda Allah ya umarce shi da bude wata alƙarya da yaki. Lokacin da ya bude wannan alƙarya da yaki, sai aka tattara ganima, wuta da ta sauko sai ta kici sai ta koma gefe. Sai ce to a cikin ku akwai wanda ya gulul, ma'ana wanda ya kungi ya kuye wani abu na ganimar yaki, don haka gaba ɗayan ku zo ku yi mubayi'a da ni. Ma'ana daga kowace kabila yace a samu mutum ɗaya ya mubayi'a da ni. Suka ringa zawwa suna hada hannu da shi, daga cikin kabilun wanda ya zo sai hannun shi ya dabke da wannan annabi. Sai ce to a cikin jama'ar ka akwai wanda ya kuye wani abu na ganimar yaki, saboda haka jama'ar ka gaba ɗaya su zo su yi mubayi'a da ni. Sai aka samu wasu daga cikin jama'ar tashi hannunsu ya dauke da wannan annabi, sai ya ce to kun boye wani abu. Aka je aka bincika kayansu, sai aka samu kan saniya na zinare. Aka amso aka kawo aka hada, sannan wuta ta sauko ta cinye. To dan haka duk manzannin da suka gabata cin ganima ta yaki haramu ne. To amma da Allah ya ga raunin wannan al'umma, Ubangiji ta'ala sai ya halitta mana, shine manzo Allah yake cewa na ɗaya daga cikin abu biyar wanda Allah yake bance ni da su. Bai ba wani manzo da ya gabace ni shine yake cewa Allah ya halitta mun ganima, domin ganima bata halitta ba ga duk wani wanda ya gabace ni na manzanni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allah tabaaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim wa in yuridu khiyanataka faqad khana Allahu min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, kulli man fi aydikum min al-asra, Allah yace ka fada ga waɗanda ke hannunku na ribatattun bayi. Lafazin al-asra jam'i ne na asir, asir shine wato ribataccen bawa kenan. Inna ma nudimukum wa yudimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, al-asir shine ribataccen bawa kenan. Shine Ubangiji ta'ala yace kulli man fi aydiku, Allah yace ka fada ga wanda ke hannunku min al-asra, wato na ribatattun bayi, in ya'lamu Allahu fi qulubikum khayra, in Allah ya sani cewa akwai alkhairi a cikin zukatanku kamar yadda kuke da'awa. Domin lokacin da aka zo da su Al-Abbas ne Ibn Abdul Muttalib da wasu daga cikin sahabbai, wannan daga cikin waɗanda aka ribace, sai suka ce ya Rasulullahi, ai mu tuntuni mun rigai mun yi imani da kai, mun gaskata ka, don haka abin da ya dace a fitar da shi alimu a rawu da mu. Shine yace in ya alimi Allahu fi qulubikum khaira, in har Allah ya san da cewa akwai alkhairi a cikin zukatanku kamar yadda kuke faɗa. An gane ko, domin abin da yake cikin zuciya ya keɓanta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ke fada domin shi bai san abin da yake cikin zukatansu shin gaskiya ne ko ba gaskiya bane dan haka yace in ya alamillahu fi qulubikum khaira in har Allah ya san akwai alkhairi a cikin zukatanku kamar yanda kuke fada cewa musuluncin ku musulunci ne na gaskiya yuti kuma khairan mimma ukhiza minku ubangiji ta'ala zai ba ku fiye daga abin da aka karba daga wajen ku na fidiya wayaghfir lakum sannan ubangiji ta'ala zai gafarta muku zanubban ku wallahu ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba majikai ne dangane da bayin samuni ita wannan aya kamar yanda ya tabbata ta sauka ne game da ribatattun bayi na Badar shine Al-Abbas ibn Abdul Muttalib sauransu wanda kasancewar Al-Abbas yana daga cikin mawadata waɗanda suka dau nauyin ciyar da duk kafiran da suka fita yakin Badar saboda baki baki suke mutum goma aka dauka daga cikin masu kudin Makka yau wannan shi zai ba rundunar gaba ɗayan ta abinci gobe wani zai bata jibuwa ne zai bata haka suke baki baki to a lokacin nan shi Al-Abbas da za a fita yakin Badar ya fita da kusan ukiya 20 ya fita da ita na dinari an gane ku duk ukiya ita kuma dirhami 40 ne abin da ya kai nauyin dirhami 40 shine ake kira da ukiya to shine sai da ya fita da ukiya 20 wato ta dinari an zo kan Abbas yinin da zai ciyar a wannan yini kuma yakin Badar ya tabbata amma kudin shi suna tare da shi lokacin da aka ribace shi a cikin ribatattun bayi wannan kudade gaba ɗaya sai aka karbe su sun zama ganima ce yaki lokacin da aka zo an ba da shawarar yaya ya kamata a yi da su aka ce belin su ya kamata a yi Abbas yake cewa ya Rasulullahi kudin da aka amsa a waje na ukiya 20 a lissafa mu a matsayin fansata Allah Allah yace a wannan kudi ka fito da shi ne domin ka samu agaji da shi akan halaka mu dan haka wannan dukiya ba ma maganar ta wato ta zama ganima maza Allah yace ko dala ba za mu murda maka ba maza Allah yace masa kuma tare da haka dan uwanka wato dan uwanka an gane ƴaƴan dan uwanka kenan da Aqil ibn Abi Talib da shi da Nawfal ibn al-Harith maza Allah yace gaba ɗaya kai za ka yi bedin su domin kai mawadaci ne an gane ku sannan kuma kai bedin kanka a ran nan shi Al-Abbas sai da aka kallafa masa domin kowane prisoner abinda aka yi bedin shi shine ukiya 20 dirhami 400 kowane daya shi Abbas yayi belin farko shine wato Aqil ibn Abi Talib sannan yayi belin Nawfal ibn al-Harith shi kuma belin kanshi manzo Allah sai da ya limka masa shi sai da aka limka masa ukiya 40 ya bada in aka hada da waccan ukiya 20 kenan an samu ukiya 100 a ran nan sai da aka tacike shi ukiya 100 ga 20 wanda aka karba a farko wanda daman ganima ce sannan ga ƴan uwansa ƴaƴan dan uwan shi mutum biyu kowanne sai da aka yi wannan kishi kenan ukiya 20-20 sannan shi aka limka masa ukiya 40 sai ce ya Rasulullahi in aka amshi wannan dukiya gaba daya yace ai zaka bar ni in zama barci kuma a cikin Qurayshawa duk abin da na tara kenan gaba daya an amshi manzo Allah sai ya ce masa aina fa aina rahabul ladhi dafa'tahu ila ummil fadl ina zinariyar da ka je ka ba wato ummul fadl matarka wanda kuka je kuka buye kace yanzu dai za mu fita fagen daga in Allah ya sa ban dawo ba to wannan dukiya ta kice da ke da ƴaƴanki an gane ku haka ya mata wannan wasiya sai Abbas sai yake cewa wa ma yudrik ya Rasulullahi wa ya sanar da kai cewa na ba ta ajiyar kudi sai ya ce akhbarani bihi rabbi azza wa jal ubangiji na mai girma da buwaya shi ya bani labari Al-Abbas sai ya ce cewa ashhadu annaka sadiqun an gane ku ashhadu annaka sadiqun wa an la ilaha illa Allah wa annaka abduhu wa rasuluhu, yace na tabbata lalle kai mai gaskiya ne kuma kai manzo ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Ubangijin da ya turo ka. Yace wallahi babu wanda ya san wannan abu da muka yi tsakani na da ita, na san Allah ya nuna maka cewa ga yanda muka yi. To shine anan sai Allah ya saukar da wannan aya, in ya alamillahu fi qulubikum khaira, in har Allah ya san akwai wato alkhairi a cikin zukatanku, yu'tikum khairan mimma ukiza minkum, Ubangiji ta'ala zai ba ku fiye daga abinda aka karba daga wajenku. Tare da haka yace wa yaghfir lakum, Ubangiji ta'ala zai gafarta muku. Al-Abbas yake cewa Ubangiji ta'ala sai ya canza mun abin da yafi alkhairi sama da wannan. Allah ya hure mun sai da na samu bawa 20, kowane bawa kuma kasaitaccen dan kasuwa ne, wanda kuma bayan shine wanda yake juye kudi wato dirhami 20,000, wanda dirhami 20,000 kudi ne na azo a gani a wancan lokaci, kuma bayan su daga ci, kuma lokacin da ganima ta Bahrain ta zo, dukiya da aka kawo daga Bahrain, Al-Abbas ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi a taimaka mu. Manzo Allah yace masa kwashi, ya shimfida wannan kinshi ya ringa kwasa ya ringa kwasa, ya je ya kama ya dauka ya kasa dauka, yace ya rasulullahi a kama mu. Manzo Allah yace a ba wanda zai kama maka, dakkal ya kasa dauka ya jaye ta gida. To anan Allah ya cece, Allah ya canza fiye daga abinda aka amsa. Sai yace kuma ina jiran ta biyu, shine da yace wa yaghfir lakum, Ubangiji ta'ala zai gafarta mu. Yace wallahi, yace kuma sannan manzon Allah sai ya bani wakilcin kula da rijiyar Zanzam. Aka ce mazani ne shugaba a kan rijiyar Zanzam, wanda wannan wani matsayi ne. Yace wallahi dukiyar mutanen Makka gaba daya inda za a bani ita in bada wannan matsayi, yace wallahi ba zan yarda ba, wanda matsayi ne, wanda daman shi dan adam iya abin da yake nema a rayuwar shi matsayi. Dukiya in tayi dukiya, wannan banza ce iya abinda mutum zai nema da wannan dukiya samun wata martaba. To ga dukiya ta samu, sannan kuma ga matsayi, an ce shine shugaban kula da rijiyar Zanzam. Sai yace wa ana antazirul maghfirata min rabbi azza wa jal, ina jiran kuma gafara ta Ubangiji na mai girma da buwaya, da yace wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, Ubangiji ta'ala sai yace wa in yuridu khiyanataka, idan ku sun yi mihin haɗin tarka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su waɗannan ribatattun bayi wanda aka karɓi fansa daga wajensu, Allah yace kar ka manta faqad khanullaha min qablu, haƙiƙa sun haɗinci Ubangiji subhanahu wa ta'ala gabanin haka, fa amkana minhum, Ubangiji ta'ala sai ya tabbatar ma bayinsa mu'minai wato game da su suka ribace su suka damke su. Wallahu alimu, Ubangiji ta'ala masani ne dangane da halayen bayinsa, kuma mai hikima ne, baya haza abu sai a mahallin da ya dace da shi. Don haka Ubangiji ta'ala ya tabbatar da mu'minai suka samu galaba da su akan su a yakin Badar. Kenan anan kasancewar bayyana imani da suka yi da wani abubuwa da suka bayyana, in har kasancewar sun yi nihi ne su haɗinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to shine Allah ya ce masa faqad khanullaha min qablu, haqiqa sun haƙinci Ubangijin su gabanin haka, fa amkana minhum, Ubangiji ta'ala sai ya tabbatar ma mu'minai su suka kama su. Wallahu alimun hakim, kenan wannan kashidi ne Ubangiji ta'ala yake musu, in har sun koma zuwa yatsarka da mabiyanka, to shine su san da cewa kenan Ubangiji ta'ala dai mai iko ne akan su, kuma ya san abin da yake cikin zukatansu. A farko Allah ya ba mu'mine karfin suka kama su, kenan nan gaba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tabbatar ma mu'minansa game da su. Kenan wannan yana nuna mana cewa in dai abu ka yi don Allah, to Allah zai canza maka, in dai duk abin da ka bada ka bari don Allah, to Allah zai canza maka fiye da abin da ka bari in dai ka yi don shi. Kaga anan da Allah ya kalli cewa niyyarsu niyya ce ta gaskiya, sai Allah ya canza musu fiye da abin da suka rasa. Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladhina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم Ubangiji ta'ala ya ce innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani suka gasgata ni suka gasgata manzanni na wa hajaru suka kaurace ma mazaunan su wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim suka ba da iya kokarin su da dukiyar su da rayuwar su fi sabilillahi domin daukaka addini na wal ladhina awaw wa nasaru waɗanda suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'minai wa nasaru kuma suka taimaka musu ubangiji ta'ala yace ulaika ba'dhum awliya'u ba'd waɗannan jama'a Allah yace junan su masoya juna ne nan Allah na magana dangane da mutanen Madina da waɗanda suka kauro zuwa gare su shine Allah yace lalle waɗanda suka yi imani wa hajiru suka kaurace ma mazaunan su ne kenan mutanen Makka da sauran waɗanda suka yi hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajahadu bi amwalihim wa anfusihim sannan suka yi jihadi da dukiyar su da rayuwar su fi sabilillahi domin daukaka addinin Allah kenan wannan ana nihi almuhajirun sai ya ce wallazina awaw wa nasaru ubangiji ta'ala yace da waɗanda suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bashi mafaka da mabiyansa wa nasaru kuma suka taimaka masa da rayuwar su da dukiyar su ne mutanen Madina Allah yace ulaika waɗannan ba'dhum awliya'u ba'd junan su masoya juna ne kenan da su almuhajirun da su mutanen Madina gaba ɗayan su nan shaida ce Allah yake badawa junan su masoya juna ne sai yace wallazina amanu waɗanda suka yi imani walam yuhajiru basu yi hijira ba malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru ubangiji ta'ala yace ku mu'minai ba ku da wani abu na jibin tallamarin su Allah yace sai sun yi hijira an gane ku ba ku da wani abu da za ku jibinci lamarin su sai sun yi hijira na cewa ku ba su agaji ku taimaka musu wannan ba maganar shi sai Allah ya ce amma wa in istansarukum fi dini in har sun nemi taimakon ku da agajin ku game da al'amari na addini an zo za a yake su za a fatattake su ba dan komai ba saboda addinin su ubangiji ta'ala ya ce fa alaikumun nasru tilas ne akan ku ku taimaka musu ku ba su agaji illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai idan sun nemi agajin ku akan wasu jama'a wanda tsakanin ku da su akwai alkawari to ana haramun ne ku taimaka musu domin kasancewar karkuwar wari alkawari kenan anan Allah yana nuna mana waɗanda suka yi imani suka kaurace ma mazaunan su suka koma Madina suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suka ba da iya kokarin su da rayuwar su da dukiyar su domin daukaka wannan addini da su mutanen Madina waɗanda suka mara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya suka bashi mafaka suka ba mabiyansa mafaka suka taimaka musu ubangiji ta'ala yace gaba ɗayan su junan su masoyan juna ne duk abin da ya samu wani to gaba ɗaya ya samu kowa sai yace amma duk waɗanda suka yi imani ba su yi hijira ba ubangiji ta'ala yace ku jama'a ta mu'minai malakum min walayatihim min shay ba ku da wani abu na jibintar lamarin su an gane ku ba maganar ku jibinci lamarin su in abu ya same su su ya sama sai yace wa in istansarukum fi dini amma fa in sun nemi agajin ku game da addini in har an zo an tsangwame su za a hallaka su saboda addinin su to Allah yace fa alaikumun nasru na kanku ku taimaka musu dole ne ku taimaka musu amma in domin wani lamari ne na duniya aka zo za a fatattake su to wannan ba maganar ku ba su agaji amma in saboda addini ne dole ku taimaka musu menene laifin su anan suna da hali yin hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zauna a Makka suka ki shi sai Allah ya ce illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai akan wata jama'a wanda tsakanin ku da su akwai alƙawari duk jama'ar da kuke da yarjejeniya kun yi alƙawari tsakanin ku da su to wannan jama'a ta mu'minai waɗanda suke birnin Makka in sun nemi agajin ku to ba za ku taimaka musu ba domin in kun taimaka musu kun warware wancan alƙawari sai ya ce wallahu bima ta'maluna basir Ubangiji ta'ala masani ne dangane da duk abin da kuke aikatawa zai sakauta muku akan shi a gobe kiyama sai ya ce wallazina kafaru waɗanda suka kafirta ba'duhum awliya'u ba'd Ubangiji ta'ala ya ce su ma junansu masoya juna ne domin kafirci duka hanya ɗaya ne an gane ku menene Hausa suke cewa hada mun jiji da jakkanwa duka ba su da bambanci duk inda kafirci yake ɗaya ne dan haka shi kafiri junansu ba kafirai junansu bai ya kware ma juna baya duk abin da za a yi in dai ɗayan su aka taba to gaba ɗayan su ba sa kware ma bayan su juna to shine Allah ya ce wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd waɗanda suka kafirta junansu masoya juna ne Allah ya ce illa taf'aluhu in har ku mu'minai junanku bai jibinci juna ba kuma ba ku yi kiyayya da gaba da kafirai Allah ya ce ta kun fitina tofil ardi wato fitina za ta kasance a ban ƙasa wa fasadun kabir wato da ɓanna wanda take mai girma kenan in har mu'minai junansu bai jibinci juna ba bai ƙaunaci juna sannan ba su yi gaba da kafirai to ɓanna za ta kasance fitina za ta kasance a ban ƙasa micece fitina a nan kasancewar gaskiya da ƙarya za su cuɗanya a kasa bambancewa kenan ta hanyar za a bambanta muminai da kafirai shine jibintar juna duk inda mumini yake ka san shi baka san shi ba ko da mahallin da kuke rayuwa ya sha bambanta wannan dan uwanka ne mumini dole ka jibinci lamarinsa dole ka kaunace shi duk abin da ya same shi kai ya sama duk inda kafiri yake ko gida ɗaya kuke da shi dole ya zamanto abokin gabarka ta haka shine za a samu kwanciyar hankali a ban ƙasa shine Allah ya ce illa taf'aluhu in har ku mu'minai wato junanku bai jibinci juna ba kuma ba ku yi gaba da kiyayya da kafirai ta kun fitnatun fil ardi Ubangiji ta'ala ya ce ɓanna mai yawa za ta kasance a ban ƙasa ma'ana kafirci zai ɗaukaka wa fasadun kabir kuma da ɓanna wadda take mai girma wato shine musulunci zai yi rauni tunda in musulunci yayi rauni babu kwanciyar hankali ka tsaya kai nazari duk inda musulunci yake da rauni to ba maganar kwanciyar hankali domin ba abin da ke kawo zaman lafiya a ban ƙasa illa musulunci duk inda musulunci ya yadu to za ka ga kwanciyar hankali da zaman lafiya ya fi yawa abu Ubangiji ta'ala sai ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu fi sabilillahi suka yi jihadi dan ɗaukaka addinin Allah wallazina awaw wa nasaru da waɗanda wato suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa suka taimaka musu ulaika humul mu'minuna haqqa Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan su ne mu'minai da gaskiya a nan Ubangiji ta'ala na tabbatar mana cewa sun hakikance imaninsu ta me suka hakikance imaninsu shine hijira da suka yi su mutanen Makka da sauransu da jihadin da suka yi domin ɗaukaka addinin Allah sun tabbatar da imaninsu su kuma mutanen Madina yaya suka hakikance imaninsu mafaka da suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa sannan kuma suka agaza masa da rayuwarsu da dukiyarsu shine Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqa wannan shaida ce Allah yake badawa akan imaninsu cewa imaninsu imani ne na gaskiya lahum magfiratun wa rizqun karim Ubangiji ta'ala ya ce suna da wata gafara ta musamman a wajena wa rizqun karim da arziki mai girma ita ce aljanna kenan a can su sun hakikance imaninsu nan Allah ya hakikance imaninsu dangane da albishirkin da ya bada cewa ga abin da ya tana da musu sai yace wallazina amanu min ba'd wadanda suka yi imani bayan haka kenan bayan yakin Badar da sauran shi shine yace wa hajiru sallan suka yi hijira wajahadu ma'akum kuma suka yi jihadi tare da ku ubangiji ta'ala yace fa ulaika minkum wadannan su ma suna tare da ku abin da ya same su na dadi ku ya sama abin da ya same su na wahala ku ya sama Allahu ku kenan lakum ma lahum wa alaykum ma alayhi shine yace fa ulaika minkum ubangiji ta'ala yace wadannan suna tare da ku duk abin da ya same ku su kenan ku ya sama dole ku agaza musu sai yace wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah wato ma'abuta zumunci ma'ana dangi waɗanda suke na kusa ubangiji ta'ala yace junan su su suka fi cancanta da juna a cikin hukuncin Allah wannan aya malamai sun tafi Abdullahi dan Abbas yace akan kawance ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla tsakanin mutanen Madina da waɗanda suke al-muhajirun wanda a wannan kawance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla ko da dan uwanka mumini ne in dai bai hijira ba to babu gado tsakanin ka da shi waɗannan ƴan uwanku mumine waɗanda kuke tare da su sune suka fi cancanta ya zamanto a farkon musulunci wannan abota da manzon Allah ya kulla tsakanin mumine junan su yake gadan juna to amma anan a ƙarshe ubangiji ta'ala sai ya shahi wannan hukunci sai ya ce wa ulul arhami wato waɗanda suke dangi na kusa wasu malamai suka ce anan sune kenan dangi waɗanda suke uwa ta hada ku uba kowa da nashi kenan in har ba wanda daman asalin ba sa gadan ka kamar misali dan diyarka kaga wannan jikan ka ne ya gama ku kenan mahaifa ta gama ku akwai wanda yake misali kanan uwa ko wan uwa da sauransu waɗanda kai ba ka gadan su su ma ba sa gadan ka to anan in an bincika ba wanda ya cancanta ya ci gadan ka sai su to za a iya daukan dukiya a basu shine anan Allah yace wa ulul arhami wato dangi na kusa ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah junan su shine mafi cancanta da juna game da gado fi kitabillah a cikin hukuncin Allah inna Allah bi kulli shay'in alim lalle ubangiji ta'ala masani ne dangane da dukkan komai na daga cikin sanin sa da hikimar sa shine ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wannan hukunci kenan kasancewar don haka anan malamai sun nuna cewa anan da Allah ya nuna cewa mu'minai junan su majibunta juna ne don haka suka ce anan misali ko da mutum ne a matsayin shi na musulmi idan wani wanda yake dan shi ba musulmi bane ba ko diyar shi ba musulmi bace ba musulma bace ba bayya halatta ya jibunci daura aurenta an gane ku saboda babu wilaya tsakanin shi da ita ko misali anan kasancewar musulmi ne zai auri wata wadda take arniya misali anan ba maganar wani dan uwan shi musulmi ya zo ya daura mata aure sai dai aje can wanda yake kafiri dan uwanta ya daura mata aure saboda can Allah ya yanke dukkan wani alwalai shi tsakanin mumini da kafiri sai yace wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd su kuma mu'minan ne Allah yake cewa ulaika ba'dhum awliya'u ba'd don haka anan dai ana nuna mana kenan wanda yafi dacewa shine wanda yake yafi kusa da kai dangane da gado da a farko ko da babu danganta tsakaninka da mutum in dai akwai wannan alaka da aka kulla ta kawunci to juna yana gadar juna ba dan komai ba dan ƙara tabbatar da alaka ce ta soyayya da kauna tsakanin jama'a ta mu'minai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da wannan a farkon musulunci amma a ƙarshe da wannan aya Allah subhanahu wataala ya yanke wannan gajejjeniya tsakanin ƴan uwantaka ta addini sai dai ƴan uwantaka wadda take ta jini nan muka zo ƙarshen surar da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا